min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar ban haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a wannan majalisi na Masjidu Sahaba wanda ke daura da sakatariya ta karamar hukumar Katagum da ke cikin garin Azare a jihar Bauchi. Majalisi da muke karatu daga littafin Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin na al-imam Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahmatullahi alayh. Wannan majalisi shine na 16 a wannan yammaci na Laraba 30 ga watan Muharram hijirar annabi sallallahu alayhi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1448 wadda take daidai da 15 ga watan Yuni na shekara ta 2026 miladiya. Muna cikin babul mubadarati ilal khairat, babin da yake kwadaitarwa wajen gaggauta ayyukan alkhairi. Hadisin da muke karatu a kansa wanda bamu kare karatun ba, bamu karkare ba a majalisin da ya gabata saboda yanayi na lokaci, muka datse muka tsaya muka ce sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu majalisi na gaba, hadisi na 93 wanda aka samo daga Abu Huraira Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi, wanda a cikin hadisin kamar yadda bayani ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umurce mu al'ummarsa da mu gaggauta aikata abubuwa na alkhairi, ayyuka na alkhairi. Mu rigayi abubuwa guda 7, abubuwa guda 7 da za su iya faruwa wa rayuwar musulmi a koda wani lokaci. To yayi gaggawan aikata abubuwa ayyuka na alkhairi da zai rigayi waɗannan abubuwa guda 7 din gabanin faruwar. Abu na farko, talauci mai ɗauke hankalin bawa daga ibadarsa, daga neman kusaci zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Talauci da zai sa bawa koyaushe ina ya fito neman kuɗi, daga ina yake, ina zai je, me yake yi, me yake damunsa neman abin da zai ci. Wannan sai zama duk ya ɗauke rayuwarsa gaba ɗaya, ya tafiyar da lokatai na rayuwarsa, ba dare ba rana, koyaushe wurjanjan yana kan neman abin da zai ci. Wannan neman sai ya zama ya tafiyar da lokacinsa daga ƙoƙarin neman yardar Ubangijinsa. Ya fita tun asuba ana ta bugawa, ana ta gwagwagwa har isha, duka faɗi tashi ake na neman abin da za a ci. An yi isha, an zo, an zube, an gabi, sai kuma gobe da asuba, sai zama rayuwar duk ta tafi a haka. To bawa ya rigayi talauci irin wannan da zai sa shi zafin nema koyaushe cikin nema kowane lokaci, ba shi da lokacin da zai gana da Ubangijinsa ganawa ta nufuwa, ba shi da lokacin da zai fahimci yadda zai san haƙoƙin Ubangijinsa, yadda zai bauta wa Ubangijinsa, ba shi da wannan lokaci. Talauci ya ɗauke hankalinsa. To annabi sallallahu alaihi wasallam yana umurtar mu talauci irin wannan mu rigaye shi gabaninya sauka ga bawa, tunda duk wanda ka ganshi cikin talauci bayin sa bane yin Allah. Duk kokarin mutum da gogewarsa da iyawarsa da fadi tashin sa, idan Allah kaddara masa talauci ba da iya. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama a addu'arsa yake yawaita nema Allah madaukakin sarki ya tsiratar da shi daga talauci. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. Wannan gabar bayani ya gabata akan ta majalisin da ya gabata, yar matashi ya ce kawai. Abu na biyu wanda shi ma bayani ya gabata akan sa, wadata da zai sa ma abotinsa jiji da kai da alfahari da dagawa da fankama. To ka riga wannan wadata din da ayyukan alkhairi, ka rigayi wadatar gabanin Allah ya hukunta maka ita, ka rigayeta da ayyukan alkhairi ta yadda koda Allah ya hukunta maka ita ba za ka shiga sahun waɗanda wadata ke sa su jiji da kai. Me yasa? Saboda ayyukan alkhairin ka da su Allah zai kare. Sai abu na uku wanda shi ma bayani ya gabata a kansa, rashin lafiya mai rusa tunanin bawa, ya canja tunanin bawa. Bawan Allah na kwarai, mai ibada, mai kadaita Allah, wanda ya san girman Allah, idan cuta ta jarrabe shi sai hankalinsa ya tafi ya mance cewa Ubangiji ne ya jarrabe shi da cuta, kuma Ubangijin da ya jarrabe shi da wannan cuta shi zai yaye masa. Sai fara kame-kame, ya kama nan ya kama ta, kame-kamen da ba za su amfanar da shi ba sai dai su cutar da shi duniyarsa da lahirarsa. Cutar kuma Allahn da ya dura masa, in ba shi ya hukunta saukinta ba, to zai ta zama cikinta. Duk kame-kamen da zai sai dai ta yi a banza, wataƙila ya asarar addininsa. Ko shekaran jiya bai daɗe ba, ranar Litini, wata ta kira ni a waya, dama tana ta kuka fama da take ta yi da jinya, ciyon baya, ciyon kai, kuma ta je asibiti an yi gwaje-gwaje ba a ga komai ba. Wani lokaci ta ji kafar afafunta sun mata nauyi kamar ba za su ɗauke ta ba, kuma duk gwaje-gwaje da aka yi babu wani abu da ya bayyana na cutar da take damunta. To sai danginta da mahaifiyarta suke ta damunta cewar ai ita ta so ta zauna a wannan yini, ta fita ta nemi taimako mana, ta je ta nemi taimako. Taimakon da suke nufi ba taimakon Allah, ta nemi taimakon masu magani. Neman taimakon masu magani babu laifi idan ya zama bai kaucewa tafarkin Ubangiji ba. Sai ta je ta samu wani mai magani, sai ke cewa ai sihiri aka mata. Waɗannan matsaloli da take fama da su, sihiri aka mata. Sai ta turo min test message, take cewa ta samu wani mai magani akan matsaloli da suke damunta, wanda a asibiti an kasa gano, ya ce mata sihiri aka mata. Sai na tura mata martani, na ce to shi wannan mai magani da ya ce miki sihiri aka miki yana nan sanda aka miki sihiri? Idan baya nan to waye ba shi labari? Sai na mayar mata da martani. To sai ta ga abun dole sai an kira, sai ta kira ni. Shekaran jiya bai daɗe ba, yau Laraba, ɗan Litinin ɗin nan. Sai ta kira ni a waya, sai take cewa gashi, dama mahaifiyarta ce kullum take cewa ita ta so ta zauna a yanda take, ta nemi taimako mana, ga masu magani kata-kata a gari. To shi yasa aka nuna mata wannan ɗin, ta je gurinsa. Na ce to da kika je kika masa bayani yayi? Ta ce wai sai ya taka ƙasa, ya taka dutse abin nan kara, ya taka ta a ƙasa, ya dora wani abu akan ta ya waina ta zaga ta zaga ta zaga da karar ta tsaya sai ce u wallahi sihiri akan nace haka haka ita ce nace shikenan ke kan kin halaka tace kamar ya na halaka nace kin je gurin mai duba ne ya miki duba ya gano cewar sihiri akan masu ta'amuli da aljanu wanda aljanu kuma ba da za a yi irin waɗannan aljanu su maka aiki sai ka kafurcewa Allah sai ka yi shirka idan kai shirka ko ka aikata wani aiki na kafurci su kuma sai su ma aiki za su gaya maka maganganu guda goma tara duka ƙarya ne da ƙarka samu ɗaya zama gaskiya to sai na kawo mata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ataka hinan aw arrafan fasalahu an shay'in fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad duk wanda yaje gurin boka matsafi matsubbaci ko kuma yaje gurin mai duba wanda zai duba masa yace ai kaza aka maka ko wani abun sa ya bace yaje duba masa ai wane ne ya dauka kuma abun naka yana guri ka to duk wanda yaje gurin irin wannan mutum fa sa'alahu an shay'in ya tambaye shi kan wani abu ya bashi labari fa saddaqahu bima yaqulu ya gaskata shi akan abin da yake faɗi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce faqad kafara bima unzila ala muhammad to fa wannan ya kafurce da abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai saboda haka wannan jinyar da Allah ya jarrabe ki da ita jarrabawa ce a gangar jikinki duk wata kuma jarrabawa gabawa idan ba a addinin sa bace da sauki jarrabawa a dukiya da sauki tunda a duniya aka samu dukiyar kuma a duniyar za a tafi abadda jarrabawa cikin ƴaƴa iyalai duk mai sauki ne su ma a duniya ka samu kuma za ka tafi ka basu ko su tafi su baka jarrabawa a gangar jiki mai sauki ne saboda komin daren dadewa dole ka koma ga Allah wace jarraba ce tafi girma tafi hatsari ta addini saboda matukar ka samu jarraba addini da wannan jarraba zaka je ka rayu da ita cikin kabarin ka kana dandana kudar da ita zaka tashi gaban Ubangiji ka gane Qur'an sabanin sauran jarrabawa su kan ma sai dai a goge maka zanubin ka da su nace mata to saboda haka wannan mutumi da kika je gurin shi kina kokarin rusa addini ita kuma jinya da kika gani Allah ne ke jarrabar bawa da ita annabi Ibrahim ya ce wa idza maritu fa huwa yashfin idan na cutu shi ke warkar da ni wa kenan Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka jinyar nan da Allah ya jarrabe ki da ita shi ya jarrabe ki da ita kuma shi zai yaye miki ki koma gare shi ki kyautata masa zato ki ta neman afuwarsa ki ta istighfari kina neman yafiya gurinsa insha Allah za ki samu saukin wannan jinya ta amma kar ki yi abin da za ki rusa addinin ki halaka jinya kuma idan Allah bai ga dama ba kin dinga rayuwa cikin ta sai ki biyo babu ke ba ga lafiya ba ke ba ga addinin ki ba kin yi asara addini tunda duk wani kokarin wani da fadi tashin wani idan sauki daga Ubangiji bai zo ba haka za ki ta wahala ta ce to ta gode dama mahaifiyarta ce ta dame ta da danginta to amma yanzu tunda mahaifiyarta ta matsa kuma tana so ya za ta yi kuma an ce dole a yi biyayya wa mahaifiya sai na ce mata to ai la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq kamar yadda mai ahalan ya faɗi babu da'a ga halitta wajen saba wa mahalitta halittan nan kuma kowa ne ne shi kuma komin matsayinsa matsayin Allah na sama da matsayin kowa saboda haka a wannan gabar ba za ki yi biyayya wa mahaifiyarki ba wajen saba wa Allah wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma in ja Allah sai dai wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf idan iyayenka suka yi ta fito na fito da kai akan sai kai shirka da ni bisa ga abin da baka da ilimi akan sa Allah mai yace bala to tai huma karka musu da'a wajen saba wa Allah wajen shirka wa Allah karka musu da'a amma wannan ba shike nuna kai fito na fito da su ba ba shike nuna ka kangare musu ba ba shike nuna ka ki musu biyayya ba kana musu biyayya a matsayin su na iyayenka amma hakan ba zai sa su saka ka saba wa Allah shi yasa Allah ya ce wa sahibu ma fi dunya ma'rufa kamar amalance su a duniya tare da kyautatawa kai zamantakewa da su a duniya tare da kyautatawa amma duk lokacin da suka nemi ka saba wa Allah Allah ya ce fala to kai kuma naje saboda haka karki biyayya mahaifiyarki a wannan gabar amma nan ba shi ke nuna gaba ɗaya ki daina mata biyayya ba wasu bangarori da ki mata biyayya na zamantakewa na mu'amala dole zaki mata biyayya wannan wajibinki ne akan a gare ta amma abin da ya shafi saba Allah duk yadda za ta umurce ki duk yadda za ta so wannan kuma ba zaki mata biyayya tace to taji tago to anan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar yadda bayani ya gabata a majalisin da ya gabata yana umurtan mu da mu riga rashin lafiya da Allah zai iya jarraban mu da wannan rashin lafiyar mu rigaye ta da ayyuka na alkhairi ta yadda koda wannan rashin lafiyar Allah madaukakin sarki ya jarrabi bawa da ita ba za ta rusa masa tunaninsa ba saboda dama ta same shi yana cikin ayyukansa na alkhairi duk kuma wanda ke cikin aikin alkhairi ubangiji zai kare shi ubangiji zai kange shi ka'ida ce ta ubangiji in ka kiyaye shi shi ma sai ya kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihfazillaha yahfazka ka kiyaye Allah Allah shi ma sai ya kiyaye yana daga cikin kiyaye Allah lazumtan ayyuka na alkhairi dan neman kusaci zuwa ga Allah dan neman yardar Allah waɗannan duka suna ƙarƙashin kiyaye Allah subhanahu wataala kiyaye dokokinsa ƙauracewa hannunsa lazumtar umurninsa wannan duk ya kunshi kiyaye Allah subhanahu wataala matuƙar bawa ya zamanto mai kiyaye Allah madaukakin sarki a duk lokacin da jarrabawa ta zo masa wacce take ta rashin lafiya Allah zai kiyaye shi daga rushewar tunaninsa daga lalacewar tunaninsa daga gocewar kafarsa wannan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke umurtar mu rigayi rashin lafiya da za ta iya zuwa wacce za ta rusawa wanda ke da karancin ilimi ko karancin addini ta rusa masa tunaninsa ta kauda shi kan addininsa to dama kai ta zo ta same ka cikin addini wannan sai yasa Allah madaukakin sarki ya kare maka tunaninka rashin lafiyar bata kawar da kai daga addinin ka na hudu shi ma bayani ya gabata a kansa tsufa wacce take tafiyar da kuzari da ƙarfi da nishadi na dan adam ta nakasa shi to ita ma kai kokari wajen gaggawar rigayarta da ayyukan alkhairi gabanin wannan tsufa da tazo wacce za ta tafiyar da ƙarfinka to yi mazaka amfana da lokacinka yi mazaka ribaci lokacinka gabanin tsufar ta zo wacce za ta tafiyar maka da ƙarfinka ta nakasa ka a wayi gari abubuwan da da za ka iya yanzu ba za ka iya Abdullahi dan Amr dan As mutum ne mai yawan sallah mutum ne mai yawan azumi hatta kai ta kawo ma in ya tashi azumi ba hutu in dare ya dinga sallah sai asuba an aura masa mata ma ko kallon inda take bai taba hatta je ta koka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka koka manzon Allah Abdullahi dan Amr fa an tunda aka aura masa mata fa yau kwana kaza ko kallon inda take ma bai me ya shagalce da shi sallarsa da azumi da shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba shi shawara cewar maimakon kai ta azumi ba kakkauta me zai hana kana yin azumi uku a wata, daidai yake da ka shekara kana azumi, saboda dai azumi ɗaya yana daidai da azumi goma. Kaga yanzu wanda ya azumi uku kaman yayi wata guda yana azumi, tunda Allah ya ce man jaa bil hasanati falahu ashru amsalih, wanda yazo da kyakkyawa guda ɗaya za a ninka masa lada lada har sau goma kwatankwacin wannan kyakkyawa ɗaya. Yanzu wanda ya azumi ɗaya za a bashi ladan wanda ya azumi goma, wanda ya azumi biyu za a bashi ladan wanda ya azumi ashirin, wanda ya azumi uku za a bashi ladan wanda ya azumi talatin. Sai zama a duk wata idan za ka yi azumi uku kamar ka yi wata goma sha biyu ne kana azumi, ma'ana kamar ka shekara kana azumi. Ya ce wai ya Rasulallah, azumi uku katal a wata sun kasa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ina laifin ka na azumi sau biyu a sati, Alhamis da Litinin, wanda annabi ma yana yi, yana azumtar ran Litinin kuma ya azumci Alhamis. Kaga sau biyu a sati idan an hada ana da azumi takwas a wata. Ya ce azumi biyu duk sati ya Rasulallah ka samu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to me zai hana in kai azumi yau sai ka huta kwana biyu, in kai azumi gata sai ka huta kwana biyu, in kai yau sai ka huta gobe da jibi sai kai gata, jiya da shekaran jiya ka huta, shekaran jiya waccan kai, to me zai hana azumin ka zama a wannan tsari? Yace wannan ma ya kasa ya Rasulullah. Sai Annabi yace to kana yin azumin yau gobe ka huta, yau in kai gobe ka huta. Yace shi ma ya kasa. Annabi yace to babu wani azumi wanda yake dauke da alkhairi da ya wuce haka, shine azumin Annabi Dawud, shine kuma mafi alkhairin azumi. Da azumin da ya kasa haka to ba alkhairi cikin sa, yayi yau gobe ya huta, yau gobe ya huta, to sai dauki wannan tsari. To haka aka zo batu kan tsayuwar darma. Annabi a ƙarshe sai yake ce masa gangar jikinka tana da haƙƙi a gare ka, iyalinka tana da haƙƙi a gare ka, ubangijinka yana da haƙƙi a gare ka, kowane ma'abocin haƙƙi ka bashi haƙƙinsa. Kar a tauye wani, a ɗebi ƙarfin duka a zuba a wani ɓangare. Abdullahi ɗan Amr ɗan As sai ya ci gaba da tafiya a wannan tsari. Yau in yayi azumi gobe ya huta, yau in yayi azumi gobe ya huta. Haka sallar dare nan ma yana samun ɗaya bisa ukun dare yana sallah. To lokacin da tsufa ta zo masa, sai ya gagara yin wannan azumi, sai hankalin sai ya tashi, yake ga kamar yayi abin da bai dace, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla, mafi soyuwan ayyuka gurin Allah subhanahu wa ta'ala ayyukan da aka dawwama ana yi komin karancin su. Shi gashi aikin nasa mai yawa ne amma ya kasa dawwama yana, sai yana ga kamar yayi abin da bai dace. To shine yake ta cizon yatsa, yake cewa kai tona ina ma da na karbi shawarin Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yace ina yin azumi uku a wata, yanzu gashi na gagara duk kokari na bai fi na yi uku a wata din ba. Saboda me? Saboda tsufa ya zo masa, ko in yayi rauni a jikinsa. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisi yake ba mu shawari mu gaggauta aikata ayyukan alkhairi, mu rigayi tsufa da za ta iya zuwa wa bawa ta nakasa shi a yayin da ta zo abubuwan da da zai iya yanzu kuma ba zai iya. Malamai suka ce za a ɗauki abubuwa guda biyu a wannan ɓangare. Abu na farko zai zamanto a baya tunda ka yi ayyukan alhamdulillah ka samu rabonka, wanda bai kuma tsufa ta zo ya makara ba halin yi. Wasu daga cikin 'yan bokonmu da aka ga yanzu sun fata al'amarin addini a gefe, sai lokacin da ya yi ritaya ƙarfi ya ƙare masa to sai ya dawo masallaci, da shi za a na buɗe masallaci lokacin asuba, da shi za a yi azan, da kuma sai ka neme shi a salloli guda biyar nan da kar ka same shi a ɗaya. wani lokaci ma ya kwana uku baka ganshi to amma yanzu karfi ya kare yayi ritaya an dawo gida salloli biyar dinnan duka da shi ake a jam a sahun gaba a baya kuma lokacin da yake da karfi ya tafiyar da shi a to amma wannan wadanda ma Allah yiwa tawfiki kenan ko wanda kuma su karfin ma ya kare fa basu zauna sun jira kansu irin waɗannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar gobe kiyama Allah ba zai kalle su ba sa'an nan kuma suna da azaba mai radadi Allah ba zai magana da su ba zai kalle su ba kuma suna da azaba mai radadi daga ciki sai aka ce tsohon banza ta yaya tsohon banza galibi mutum in ya tsufa inda yayi ta harkoki da masha'a da badala idan ya tsufa sai zo ya risina to amma shi wannan gashi ya tsufan amma bai risina ba ya tsoho ne amma tsohon bariki to irin waɗannan azaba su ta daban ce a gurin Ubangiji da haka mata in a da lokacin da kake tashi kake da karfi kayi ta abubuwa na ganin dama kayi ta batsala kayi ta shiriri ta yanzu da shekaru suka zo girma ya zo ka risina ka koma ga Allah da haka ya kamata tunda abubuwan da kayi a da yanzu ba za ka iya yi to amma tare da haka mutum bai risina ba to wannan sai Allah ya kibe masa azabarsa ta musamman Allah ba zai kalle shi ba Allah ba zai magana da shi ba kuma yana da azaba mai radadi to wannan shi ma bayani ya gabata a kansa a majalisin da ya gabata wannan duka a matsayin matashiya ne sai abu na nabiyar ko mutuwa wacce za ta zo mutum ba shi ne akwai wanda mutuwa take zuwa masa da shi ne kamar babu sai dai a ga alama a ce jinyar sannan alama ba ta tashi ba ce ba amma kuma mutum zai iya yin jinyar da alama na nuna ba ta tashi ba ne kuma ya zo ya tashi da yawa an ga irin wannan wallahi mutum ne zai yi jinya sai an daga an kwantar idan yana kwance ta gefen can ba zai iya juyowa ya dawo ta nan ba amma kuma daga baka ga ya tashi yana harkokinsa kamar kowa kawai dai tsammani ne da mutane suke da kuma masu jinya likitoci suna ga wannan jinyar kamar ba ta tashi ba ce to amma abun kuma na hannun Ubangiji Ubangijin ya ga dama sai ya tashi saboda haka a wannan gaba ta biyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana umurtan mu da mai gaggawan yawaita ayyukan alkhairi gabanin mutuwa ta zo wacce ba a shirya mata ba kuma duk mutuwar da take zuwa dama ba shiri ake mata babu kuma wanda ya san sanda zai mutu mutuwa kuma ba iya tsofi bane kananin yara wanda basu balaga ba ma suna mutuwa matasa suna mutuwa dattawa suna mutuwa tsofi suna mutuwa in dai kwana kare dole a amsa kiran Ubangiji subhanahu wataala ba tare da an yi dube zuwa ga shekarun wanda za a dauki ransa nawa ba hatta jinjiri sati ɗaya sati biyu yana mutuwa wata ɗaya wata biyu suna mutuwa kaga kawai ya ta'allaka da kwanaki da Allah ya haddade ya kayyade wa bawa da zai yi a duniya in har sun cika la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna ba za a ƙara masa sa'a ɗaya ba za a jinkirta masa sa'a ɗaya ba ka'ida ta Ubangiji subhanahu wataala to saboda haka wannan mutuwar wacce ba makawa kowa sai yayi ta kullu nafsin dha'iqatul maut kowace rai sai ta ɗanɗanan mutuwa to tunda muna da tabbacin cewa duk sai mun mutu me ya kamata mu yi mu yi wa kanmu guziri dangane da mutuwan nan da kowa sai ya ɗanɗana ta shine gaggawan aikata ayyukan alkhairi dube da cewar ba a san yaushe ne mutuwar za ta zo mutuwa tana zuwa wa mai lafiya yana zaune ba jinya ba komai ba sababi mutuwa ta ɗauke shi akwai wani abu da ya faru wata shida baya mota ce ta taso daga Bauchi ta yi loading ne sau irin sharon din nan mai daukan mutane tara direba ya kamo hanya da passenger suka zo har Misau aka tsaya da aka tsaya passenger mutum tara da suke mota takwas duk suka fita ɗaya kuma yana kwance ya ci shingida haka direba yana sauka mana mun iso kamar wasa direba yana sauka mana yayi bacci ne nauyi wannan wani irin gajiya ne haka ana taba shi sai dingire fa ashe ya mutu ba san ma mutu ba wanda suke zaune kusa da shi ma ba su san ya mutu haga wannan da kansa fa yazo tasha kuma lafiya kalau ya dauki kudin mota ya ba direba aka shigo mota wata kilma ana ta tadi ashe kwana kare ba jinya ba komai ba hatsari ba komai mota ta iso lafiya an tsaya wadanda suka zauna gefen sa ba su san ma ya mutu ba sun dauka bacci yake ashe shi ya mutu aka iso mota ta tsaya ana kowa ya sauka saura shi direba yana sauka mun iso wannan wani irin bacci kake aka taba shi sai dingire fada ashe ya mutu yaushe mutu ba wanda ya san san da yake daga tasowa ne ya mutu a ana dadda isowa ne ya mutu ba wanda ya sani sai Allah to kaga mutuwa ba ta da alama da za a iya ganewa eh cewa eh ta zo bare a mata shiri lokacin da kuma za a gane ta koda kai kokarin yin shirin ba zai ma amfani ba shine lokacin da kaga mala'ikan mutuwa gashi nan kiri da muzu zai dauki ranka anan sai ka ce bari in gyara bari in shirya gyaranka da shirinka ba zai amfani ka haka Allah ya bayyana haka manzon Allah ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah yaqbalu taubatal abd ma lam yugargir lalle Allah yana karbar tuban bawa matukar bai zo gargara ta mutuwa gargara ta mutuwa ga mala'ikan daukar rai ya zo yana ganin sa shi ma yana ganin sa to anan ko bawa ya tuba Allah ba zai karbi tuban sa hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imanha khayra to wannan abu na biyar kenan abu na shida mun fara bayani akan sa a majalisin da ya gabata sai lokaci ya kun annabi yace awud dajjal fa sharru ghaibin yuntaba ko kuma dajjal wanda shine mafi sharrin boyayyen abu da ake jira ma'ana murjayi zuwan dajjal da aikata ayyuka na alkhairi saboda dajjal idan yazo shikenan al'amari ya canja dajjal kamar yadda muka fara bayani an ciro sunan sa ne daga addajal kalma ce ta larabci addajal in an ce addajalu abinda ake nufi da addajalu shine ƙarya da yaudara to daga nan wannan kalmar aka turo sunan dajjal kenan dajjal maƙaryaci ne kuma mayaudari yanayin halittarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta mana cewa ido ɗaya yake da shi idan nasa kuma kamar kwayar inabi a sama babu kwarmi na ido kaga yanzu mu duk halittar mu kwa zaka ga yana da kwarmi na ido a kwarmin idon suke to amma shi haka fiskarsa take a dage babu kwarmi na ido idan kuma kwaya ɗaya ne sannan a tsakiyar goshinsa an rubuta kafirun a lokacin da yazo duk wani mumini zai iya karanta wannan kafir din da aka rubuta akan goshinsa ko da ka iya karatu ko baka iya ba in dai kai mumini ne kafir da aka rubuta a goshin dajjal zaka iya karanta amma idan kai munafiki ne kai fasiki ne komin iya karatunka ko da kai kahuhu ne wajen iya karatu ba za ka iya karanta wannan kafir din da aka rubuta a goshin dajjal to wannan zuwansa yana daga cikin manya-manyan alamomi guda goma na tashin alkiyama wanda in har suka bayyana to kiyama ta tsaya wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cikin hadisi to bayyanan dajjal zai zo ƙarshen zamani babbar alama cikin alamomi na tashin alkiyama. Wannan halitta idan ya zo zai da'awar rububiyya, ma'ana shi Ubangiji, zai ce shi Ubangiji. To kuma matsalar da za a samu da yawa za su bi shi, musamman jahilai da marasa addini za su rudu su bi shi. In dajjal ya zo, fitinarsa tana da girma kwarai da gaske. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen tahiyya yake roƙon Allah ya tseratar da shi daga fitinar dajjal. Mu ma ya karantar da mu al'ummarsa, muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya tseratar da mu daga fitinar dajjal. Annabi sallallahu alaihi wasallama duk sanda ya zo tahiyya ya ƙare tahiyarsa yana neman tsari daga abubuwa guda huɗu. Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam, ya Allah ni ina neman tsarinka daga azabar wutar jahannam. Wa a'udhu bika min azabil qabr, ya Allah ni ina neman tsarinka daga azabar kabar, akwai azaba cikin kabar. Dama al-qabru rawdatun min riyadil janna aw hafratun min hufarin nar, kabari da ka gani dausayi ne daga cikin dausayoyi na aljanna ko katotar rami daga cikin ramukan wuta. Wasu za su sha azaba a kabari, Allah ya tseratar da mu, wasu kuma kabarin za su samu ni'ima a ciki. Annabi sallallahu alaihi wa sallama suna tafe tare da sahabbansa kamar yadda Ibnu Abbas ya ba da labari a hadisin da Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu. Suna tafiya a makabartan Baqi'u na mutan Madina, sai suka wuce wasu kaburbura guda biyu. Annabi ya kalli waɗannan kaburbura sai ya samu tinkar dibino ya tsaga ta gida biyu, sai ya soka rabi a wannan kabarin rabi a wannan kabarin. Sahabbansa suka tambaye shi, me yasa kai haka ya Rasulullah? Ya ce, ma abota, waɗannan kaburbura guda biyu ana gana musu azaba. Hakenan akwai azaba cikin kabar. To shine Annabi yake neman tsarin Allah daga azabar kabar. Annabi yace, ma abotan waɗannan kaburbura guda biyu ana gana musu azaba. Yace abinda ake yasa ake gana musu azaba ba wani abu ne mai wahala ba, inda sun ga dama za su iya aikata shi su kubuta daga wannan azaba. Abu ne mai saukin aikatawa, ba abu bane mai wahala. Yace wa ma yu'adabani fi kabirin, ba wani abu ne mai girma yasa ake musu azaba ba, abu ne mai sauki, inda sun so za su kubce masa. Yace amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al-bawd, amma ɗaya daga cikinsu ya kasance baya kyautata tsarki na fitsari. A duk lokacin da ya je fa yayi fitsari, ya je ya ɗauke yayi tsarki sai ya tashi. In ya tashi kuma bayan sakan goma, sakan ashirin, sakan talatin, ɗan sauran da bai jira ya yi haƙuri ya gama fitowa ba sai ya fito, in ma alola ya sai ya karya masa alolarsa, ya ɓata masa suturarsa, sai ya je ya sallah ba alwala, kuma ya sallah da sutura mai najasa. Kuma sau tari da dama mutane ana irin kuna tafiya a mota, wani ya ce zai yi fitsari a tsaya, ya je ya ɓata lokaci, a ce ni bayan gari take ne ka, mutane suna ta jiran ka, ba kai sauri ba, kaga irin wannan bai dace. A bar shi ya nitsu cikin nitsuwarsa fitsari, ya gama fita, ya gama ɗijewa, ya yi tsarki, ya tsira daga azabar Ubangiji, saboda kar sauri ya haifi nawa, ci da zuci da gaggawa. Wannan dalilin da yasa ake wa ɗaya azaba, baya kyautata tsarkakuwa daga fitsari. Da ya je fitsarin farko ya gama fita, ba zai jira wanda ya ɗan saurai ya gama ɗigewa ba, sai ya tsarkinsa ya tashi. Daga baya ya sani ko bai sani ba, saura zai iya biyowa ya zo ya ɗige, ya sauka kan suturarsa, in alolai alolar ta kare, sannan suturarsa ta zama maras tsarki, kuma da ita zai je ya sami. To wannan yasa shi ake gana masa azaba. Na biyun kuma, fakana yamshi bin namima, ya kasance yana yawo tsakanin mutane da maganganu na ɓatanci, ɓata tsakanin wane da wane, ya ɗau maganan da zai fusata wane sai ya kaima wane, daga gurin wanen kuma sai sake ɗaukowa maganar da za ta fusata wancan, shi ma sai ya kai masa, sai haddasa gaba da kiyayya tsakanin mutane guda biyu ko sama da haka, ko tsakanin wata jama'a da wata jama'a, ko ta al'umma da wata al'umma, wannan aikin sa kenan. To shi kuma dalilin da yasa ake masa azaba, yana haddasa gaba tsakanin al'umma musulmi, yana haddasa kiyayya tsakanin al'umma musulmi. To annabi ya kasance yana neman tsarin Allah madaukakin sarki daga azabar kabar. Wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat, annabi yana neman tsari daga fitinar rayuwa da mutuwa. Rayuwa tana tattare da fitintunu iri-iri, ba annabi yana neman Allah ya tseratar da shi daga fitintunu na rayuwa. Sannan mutuwa ita ma tana dauke da fitintunu, yana neman Allah madaukakin sarki ya tseratar da shi daga fitintunun mutuwa. Sai a ƙarshe annabi ya ce wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal, kuma ina nema ka tseratar da ni daga fitinar masihid dajjal. Shine dajjal din da annabi sallallahu alaihi wasallama anan gwe yake mana wasiya, yake mana nasiha mu riga zuwansa da aikata ayyuka na alkhairi, mu gaggawan aikata ayyukan alkhairi da zamu rigayi zuwan dajjal. Da annabi ya kasance yana nema Allah madaukakin sarki ya tseratar da shi daga fitinar masihid dajjal. Tabbas halitta ce wacce tana da fitina kwarai da gaske a lokacin da zai bayyana, domin kamar yadda na yi bayani a baya, zai ce shi Ubangiji, kuma zai ce in kuna shakku bari in nuna mu. Zai daga kai sai kalli sama, sai sai zubo da ruwa, sai ka ga ruwa sha kamar ana tsakiyar damana. Sai kalli kasa sai ce fito da tsoro, sai ka ga tsoro na tsoro. Wannan duka yana cikin rudarwa na dajjal da zai zo ya yi wa waɗanda suke jahilai da waɗanda suke ba masu addini. To amma wannan duk kamar yadda na yi bayani a baya, yana cikin yaudara irin nasa. Sannan kuma daga cikin fitintunu da dajjal zai zo da su, zai zo da wutarsa da aljannarsa. Ga wuta nan, ga aljanna, aljannarsa ita ce wuta, wutansa kuma ita ce aljanna. An gane bayani? Idan ka bi shi don ka shiga aljannarsa, to ka shiga wuta. Idan kuma ka ƙaurace masa yana maka barazana da za ka shiga wuta, to ka shiga aljanna. Shine aljannarsa ita ce wuta, wutansa kuma ita ce aljanna. Haka si opposite. To zai zo da wutansa ga ta nan ana ganinta, ya zo da aljannarsa ga ta nan ana ganinta, amma kuma duka yaudara ce. To shi wannan ita wannan halitta masihid dajjal, za a samu ɗumbin mutane ruu da za su bi shi. To kai yi ƙoƙari ka rigayi zuwansa da aikata ayyuka na alkhairi, ta yadda ko da ya zo kana raye, Allah zai tsane ka daga cikin masu binsa. Saboda duk wanda ya bi dajjal ya halaka, ya shiga uku. To anan annabi yana nuna maka mafita, ko da za a ce kana raye, Allah ya maka tsawon rayuwa ta yadda dajjal zai zo ya riske ka a raye, matuƙar ka rigayi zuwan dajjal da ayyuka na alkhairi, to Allah madaukakin sarki zai tseratar da kai daga fitunuwa da fitinar dajjal, zai tsame ka daga cikin waɗanda za su bi dajjal. Shi wannan halitta ta Ubangiji subhanahu wata'ala wanda zai kashe shi shine annabi Isa. Annabi Isa alaihi salam zai dawo ƙarshen duniya. Dawansa shi ma yana daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama. Dama manya-manyan alamomin tashin kiyama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi guda goma. To zuwan dajjal yana daga cikin goma. Sa'annan kuma saukowar annabi Isa. Dama Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu barrafa'ahu Allahu ilayhi. Allah ya daga annabi Isa zuwa gare shi. Wa ma qataluhu, Yahudawa da suke riyawa cewar sun kashe annabi Isa ba shi suka kashe ba, basu kashe shi ba. Wa ma salabuhu, basu gicciye shi ba. Walakin shubbiha lahu, wanda aka zo musu da shi mai irin sura ce ta annabi Isa, shine suka soke, amma annabi Isa Allah ya daga shi. Barrafa'ahu Allahu ilayhi, Allah ya daga shi zuwa gare shi. To annabi ya bayyana cewar a ƙarshen duniya, lokacin da dajjal ya bayyana ya yi ta jan rundunarsa da tawagarsa, annabi Isa zai sauko da izini da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne wanda zai kashe dajjal. Annabi Isa idan ya sauko, shi ne wanda zai kashe dajjal a wani a wani guri da ake kiran sa Babu Lut a garin Palestine, a garin Palestine da muke ji a yau. A nan ne Annabi Isa alaihi salam zai kashe wannan halitta, wato Dajjal. To Annabi ya umurce mu mu riga zuwansa da aikata ayyuka na alkhairi ta yadda koda ya zo mu ba za mu kutuni da shi ba. Kenan yanzu Annabi ya ba mu hanyoyi guda biyu waɗanda da su za mu tsira daga afkawa cikin fitinar Dajjal. Hanya ta farko, mu yi ta gaggawan aikata ayyukan alkhairi kuma mu yawaita su. Wannan ɗin na sa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga fitinuwa da fitinarsa. Hanya ta biyu da Annabi ya bamu ƙarshen tahiya, mu nemi tsarin Allah maɗaukakin sarki daga fitinar Dajjal, wa min fitnatil masih ad-dajjal. To sai na ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce awsa, ko kuma tashin alkiyama. Tashin alkiyama, tsayuwar alkiyama, kiyama yaushe za ta tsaya ba wanda ya sani. Yau ne za ta tsaya, gobe ne za ta tsaya, wani sati, wani wata, wata shekarar, shekara goma, ashirin, duk ba wanda ya sani. Shi yasa mala'ika Jibrilu alaihi salam da ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi labari game da tashin kiyama, yaushe za ta tsaya, ya ce fa akhbirni anis sa'a, ka bani labari akan tashin alkiyama yaushe ne. Annabi ya ce mal mas'ulu anha bi alama min as-sa'il, wanda ake tambayar bai fi mai tambayar sani ba, dukan su basu sani ba, da shi mai tambayar da wanda ake tambaya. Inna Allaha indahu ilmu sa'a, Allah a gurinsa ne ilimin tashin alkiyama yake, kenan babu wani mahaluki da ya san yaushe ne alkiyama za ta tsaya. To tunda ba mu san yaushe ne alkiyama za ta tsaya ba, wannan na hukunta mu yi wa tashin alkiyama shiri gabanin ta tsaya. Kar ana cin kasuwa kawai sai a ce alkiyama ta tsaya, ko ana bacci sai a ce alkiyama ta tsaya. Saboda haka koyaushe ita ma alkiyama kamata yi mutum ya yi mata shiri, ya rigaye ta da ayyukan alkhairi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cikin wannan hadisi. Ya ce wasa'atu adha wa amar, ita tashin alkiyama adha, abace wacce in ta tsaya mai firgitarwa ce, mai razanarwa ce, mai girman gaske ce, wacce take da ɗaga hankali, shine ma'anar adha. Wa amar kuma abace mai ɗaci. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arba'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin arba'a. Allah ya sifanta mana yanayi na tashin alkiyama wanda ke tattare da firgici da tashin hankali a farkon suratul hajj. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim. Yace ya ku mutane, ku ji tsoron Ubangijinku, lallai girgiza na tashin alkiyama abu ne da yake mai girma gaske. Allah ya ce yau fatarauna, ranar alkiyama muni ne da za ku danta. Tadhhalu kullu murdi'atin amma, duk wata mace mai shayarwa za ta bincike abin da take shayarwa ta wurga, saboda firgici da tashin hankali ta kanta take ba ta abin shayarwa. Duk da yadda uwa zuciyarta kera ta yi da ƙaunar ɗa, ba za ta iya barci ba, in yana da